Bayan dawowar shugaba Buhari karo na biyu a shekara ta 2019, gwamnatin tarayya ta sha alwashin fitar da ƴan Najeriya miliyan 100 daga tafarkin talauci. Akan ce ta sanya gwamnatin ta fito da tsare-tsaren tallafawa ƙanana da matsakaitan masana'antu da ma kullo da shirye-shiryen horar da matasa sana'o'i daban-daban tare da fitar da biliyoyin naira domin cimma wannan buri. Sai dai a sakonta ga taron bita na masu ruwa da tsaki a hukumar kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu ta Najeriya, wato SMEDA, wadda aka bude yau a Kano kuma za a kammala a ƙarshen mako. Minista a ma'aikatar ciniki da harkokin zuba jari Hajiya Maryam Katagum ta ce annobar corona ta mayar da hannun agogo baya ga wannan aniya ta gwamnati. Daraktan harkokin bincike da tsare-tsare a ma'aikatar Alhaji Babagana Alkali shine ya wakilci ministar.
Gwamnati ta yi abubuwa da yawa don a taimaka talakawa. Akwai survival fund, COVID-19 palliative, kuma akwai special interventions inda aka yi fandoni da yawa a wuraren Ministry of Agriculture da su Environment da su Water Resources. Policies na gwamnati duk akwai su a ƙasa, amma wannan annobar ta zo na COVID-19 na ɗan mai da mu baya. Saboda haka mun sani mun tabbatar akan cewa akwai lallai talauci a ƙasar nan yanzu sosai, amma za mu kokarta ko ya za a yi a collaboration na state government da local government duka a taimaka wa ƙananan masana'antu.
Sai Darakta Janar na hukumar ta SMEDA mai kula da lamuran ƙanana da matsakaitan masana'antu Dakta Dukko Umar Rata ya ce duk da wannan ƙalubale kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
Saboda wannan ne karo na farko wanda aka ba da tallafi a gwamnati wanda kuma aka ba da shi a buɗe, ko ka san wani ko baka san wani ba za ka iya shiga yanar gizo ka nemi wannan tallafin. Kuma mun tabbatar da cewa duk abin da aka ɗeban ma kowace jiha, 'yan jihar ne suka samu abin. Kuma mutanen da duk muka je muka yi maganganu da su sun tabbatar mana sun ga kudaden a cikin account ɗinsu tun daga program na payment na support na biyan albashi da grant ɗin da aka ba ƙanana da matsakaitun masana'antu da registration da aka yi masa na CSA a kyauta da dai duk sauran waɗannan programs da aka yi.
Honorable Abdullahi Balarabe Salame da ke zaman shugaban kwamitin yaƙi da talauci na majalisar wakilan Najeriya na cewa
bayan mun ba su kuɗi muna da magana nawa aka saka musu, nawa suka amfani da shi, menene ya aka amfani da shi. Mun kira honorable minister domin mu ga yadda suke gudanar da abubuwan nan, kuma muna kokari inda muka ga akwai matsaloli, akwai gyare-gyare, muna kokari mu kawo gyare-gyaren nan domin mu ga cewa an sauƙaƙa. Ko yanzu abin da muke da su shine mu yi kokari a sauƙaƙa ƙa'idodi da sharuɗan da ake more ma waɗanda kuɗaɗe da mai girma shugaban ƙasa yake ba wannan hukuma ta rage talauci, domin ƙa'idodin da ake sa za ka iya suke waɗanda ke cikin tsananin talauci ba za su cika su ba. Yanzu in ka ce sai an ba da akawan nan ba, an ba da BBN, an yi kaza, macen da aka karkara wadda suka buƙata kawai 3,500 domin ta ƙara inganta sana'arta, kawo harshe ta dole a rage ƙa'idodi da sharuɗan yadda mutum mai ƙauye kawai a mai shi abin da muka so kawai a mai shi ana buƙata a tabbatar da sunan mutum ga lamba ta yi ga ward ɗin yi ga constituency ɗin shi ga hoto ne sai an tabbatar haka sai a ba shi.
Alƙalaman baya-bayan nan da hukumar MBS ne ƙididdigar al'amura a Najeriya ta fitar sun nuna talauci na ƙara zurfi a tsakanin talakawan Najeriya saboda matsaloli da dama suke hadda ƙarancin ayyukan yi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.